Gwamnatin tarayya ta amince da kafa gandun dajin kiwon shanu a wasu jihohi 10 na Najeriya. An dai cimma matsayar samar da gandun dajin ne yayin wani taro kan shirin sake fasalin harkokin kiwo a Najeriya, wanda Majalisar Tattalin Arziki ta gudanar a Abuja. Jihohin da za su amfana da wannan shiri a karo na farko su ne Adamawa, Benue, Ebonyi, Edo, Kaduna, Nasarawa, Oyo, Plateau, Taraba da Zamfara. Da yake gabatar da shirin, sakataren wani sashi na kwamitin Majalisar Tattalin Arzikin Kasar, Dr. Andrew Kwasari, yace shirin wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma da ake fama da shi a sassa daban-daban na Najeriya. Gwamnati za ta kashe naira biliyan 70 cikin shekaru 3 a jihohin da za a fara da su. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon shike shugabantar kwamitin a shiyar Arewa ta Tsakiya.
Wannan shanin da aka zo a ciki ana fadan manoma da magiya an riga an sa an ce a fara ranci. Shi shugaban kasa ya bada umurni kuma mun fara. Ya ce a je a nema wanda yana da fili a jihansa. Gwamnatin tarayya za ta gyara fili, za a gina makarantu, za a gina asibiti, saboda shekara mai zuwa baya so ya ji maganan makiyaya da kuma maganan fadan masu gona. Gona ya shafi kiwo, gona ya shafi manoma, saboda haka mun riga mun tada hankalinmu daga zancen mai mun koma zancen noma. Idan kuma an koma zancen noma ana fada to ina arziki, to idan ana so a yaka dole a sa mutakai wanda ba shine zai kawo dalilin fada ma mutane ba. In Allah ya yarda, Plateau tana cikin jihan da aka sa, kuma ni musamman an sa ni domin North Central Zone gabaki daya. To duk abubuwan da zai faru a jihohi guda 6 din nan, Nasarawa, Benue, Plateau, Kogi, Niger da Kwara, ina zuba ido. Idan naje inje gaban komiti, ni ne zan kirga masa duk abubuwan da ke faruwa jihar. Ni ne zan nemo masa hanyoyi da za a magance shi.
Jihar Nasarawa na daga cikin jihohin da gwamnatin tarayya za ta kafa gandun dajin. A zantawa ta da shi kwanakin baya, gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura ya ce
kiwo a wurin makiyayi musamman Bafulata ne rayuwarsa ce gaba daya. Duk wani garken shanu da ake da shi guda daya, to ya zama an samu wurare wanda ya kai kaman guda 2 ko 3 wanda za a rinka kaura ana komawa kafin ciyawan ta sake taho. Akwai hukunci da za a ba wanda ya shiga ma wani gona ko kuma wani manomi wanda ya cutar da dabban makiyayi. Amma babban abin doka da muke karfafar da shi a jihar Nasarawa shine mu tabbatar da cewa duka burtalolin nan da ake bi ya zama na mutane ba su je su yi gonakin su a wurin ba, ba a yi gine-gine a wurin ba.
Ita ma jihar Benue tana kan gaba wajen tabbatar da keɓe wuraren kiwo, inda tuni ta sanya dokar hana kiwo a fili. A taron masu ruwa da tsaki a jihar ta Benue, gwamnan jihar Samuel Otom ya jaddada goyon bayan samar da wuraren kiwo wa makiyaya.
Through consultation and research, we discovered that the global best practice for animal husbandry is ranching.
Yace ta hanyar neman shawara da tattaunawa mun gano cewa hanya mafi a'ala wajen samun amfanin kiwo shine keɓe gandun daji. Gwamna Otom yace ƙasashe kamar su India, Brazil, Amurka, Afirka ta Kudu da Zimbabwe da ke tunkaho da kasuwanci da ya jibanci kiwo duk suna yi ne ta wajen keɓe dabbobinsu. Hakan yasa suke ba da kyakkyawan kulawa dabbobin nasu, suke kuma samun madara da ingantaccen nama. Mai martaba sarkin wasai Alhaji Muhammadu Sambu Haruna ya tabbatar min da fara aikin samar da gandun dajin a kananan hukumomin wasai da Kanam a nan jihar Plateau.
Fada da yake yawanci tsakanin manoma da makiyaya, shi gwamnan jihar Plateau ya yarda, kuma yanzu haka ana aiki a Kanam local government, ana aiki a wasai local government da shafi wannan ranchin.
Abin jira a gani dai shine yadda hukumomi za su wayar wa jama'a kai kan yadda shirin zai gudana. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.